بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقص لوتن تقص شكرا تدبو ديد دريخدو دا تلاتين دا تقص هجرية واندشيني يداتي دا بيار غوتن بيار شكرا تا dubu biyu da goma sha bakwai miladiya. Muna darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na Al-Fusul fi Sirati Rasul na Imam Ibn Kathir, Allah ya ji kansa da rahama. Za mu tashi ne kan al-mu'akhah bayna al-muhajirin wal ansar, abokantaka da ƴan uwantaka da annabi ya kulla a tsakanin sahabbai المهاجرين والأنصار. ابن سعد يا كاوري ويا تشيوا للما ذا الله يقول لهم أن تكاد كانوا متعنا مكة متعنا مدينة أكانت مكون جونا دا تلفا وجونا دا آغذا وجونا سنين وان تكاد أن تقول لكانوا sahabbai kala biyu ce. Akwai wacce annabi ya kulla ta a Makka kafin ya hijira zuwa Madina, yayi wannan ne dan a tsakanin su su akwai wani ya wani karfi a gane manufar yin ɗan wantaka na Makka din. Annabi ya duba ya ga wani ya wani wadata, wani ya fi wani ƙarfi, wani ya fi wani rufin asiri, sai ya zaɓi talakawan, sai ya harhaɗa su da masu ƙarfin, ya ce kai kana tare da wani, kai ma kana tare da wani, ka taimaki wani. Al-da'if ya takawa bil kawi, mai rauni ya samu ƙarfi, ya samu abin da zai ci da abin da zai sha da mai ƙarfin da yake tare da shi, dan ya nuna musu cewa ita rayuwar ba ta yiwuwa sai wani ya taimaki wani. Shine babban manufar da ake nufi da kulla ƴan uwantaka da ake ba mu labari a tarihi. Annabi ya haɗa tsakanin wani da wani dan wani ya taimaki wani. Ba zai taɓa yiwuwa a rayuwa ba a ce za ka rayu baka taimaka wani ba, ko baka taimaki wani dan Allah baka taimake shi dan duniya ko dan shidan. So darasin da ya kamata mu ɗauka kenan, kada mu mai da shi ya zama tarihi ana ba mu labari ne mu ce Allahu Akbar, lalle waɗannan suna da ƙarfin imani, ko da ba za mu iya yin irin yanda suke yi ba. Ya kamata na ji cewa kai dinnan ɗan uwana ne, ciwonka ciwona ne, rashinka rashina ne, sannan kai mai kuɗi ko mai mulki ko mai sarauta ko mai wadata, ka ji a ranka cewa samunka samun ɗan uwanka ne, kamar yadda kuma rashinka rashin ɗan uwanka ne. Kowa ya sani taimako ko na takardar nan yana da daɗi. Ka zo za ka yi rubutu sai wani ya gane kana buƙatar taimakon takardar, sai iya goma ka takardar sai ya baka wannan takardar, wallahi za ka ji daɗi. Manzo Allah yake cewa kowannen ku ya aikata wa ɗan uwansa irin abin da yake so a yi masa. Ko ruwa ne ka ɗauka ka ba wa wani ya sha da sunan taimako, yana da daɗi. To ballantana wanda ka auna kwanon shinkafa ɗaya ka ba shi, ko wanda ka yaye masa baƙin ciki iyalinsa tana kwance a asibiti ka dunkule wani abu ka ba shi, ko wanda ya kasa biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa ka je ka biya masa, ko wanda ya ci bashi a kasuwa ka yafe masa kada da karfafa shi wannan abun kuma shine abin da muka rasa a yau sai kadan daga cikin mu kuma idan an ce taimako yan uwana ku daina tunanin masu kudi ba kullun idan an ce wani ya taimaki wani fa idan kai yadda zuciyarka ta sama a ranka wannan labarin ko karatun nan ana yin sa ne ga masu kudi to kai kuskure saboda waɗannan sahabban da ake ba da labari annabi ya kulla in wantakan da su wallahi da yawa daga cikin su kun fi su wadata kai da kake daukan kanka talaka ne miskini wallahi ka fi su wadata kuma taimako din nan da kake gani ba wai sai kudi ba kai ne watakila da karate zuciyarka da kudi komai kame da shi kudi akwai taimako da zaka yi wa mutum ka wuce masa gaba akan wata magana akwai taimako da zaka yi wa mutum kai ba zaka yi zaka bashi ba amma zaka yi masa hanya ne ka taimaka masa akwai taimako da zaka yi wa da ka sulhunta shi tsakaninsa da iyayensa ko da matarsa ko da wajensa kowabin taimako suna da yawa kisa yanzu a nan ɗin za ku ji duk maganar da ake ta almu'akha baina wane wa wane in wantaka tsakanin wane da wane ai ba za ku ji a cikin hadisin cewa wai wai wane ya dauki dubu kaza ya ba dinari dubu kaza dirhami dubu kaza ba haka bane ku zauna tare ka ji cewa in yana cikin rashi ya za ku ku hada ku rufa kanku asiri shine abin da ake da kuma wallahi wannan ita ce gaskiyar guda daya duk da ba ma son ta amma duk wanda ya rayu yana da yadda zai yi taimaki dan uwansa bai taimake shi ba wallahi asara a rayuwarsa kuma wallahi mutum zai zo da na sani ranar da na sani nan ba shi da amfani kuma duk wanda yake taimaka wa mutane shine yake rayuwa mai daɗi yana zaune cikin yan uwansa cikin mana'a kariya kaga mutanen ka mallam kuna zaune da su a anguwa suna son ka saboda baka sa ido akan abin da Allah ya baka ba ta yadda kake ganin ba za ka iya taimaka wani ba ana kaunar ka ko tafiya kai sai kaga ana ta cewa lafiya alaji kwana biyu saboda kana da amfani a cikin su amma mutum ya zama ana zaune da shi kana cikin ni'ima kowa yana ganin kana cikin ni'ima amma makotanka ba san kana cikin ni'ima ba to idan baka iya taimaka wa makocinka ba wanda yake gida kusa da kai ba ko kuke layi guda da shi ba to ya za a yi kaje ka ɗauki taimako ka kai wani a nesa akwai wanda za ka ba shi riga riga ɗaya idan ka ba shi wallahi har duniya ta mutu ba zai manta da kai ba riga sun ma ne ba shekaran jiya na je wani gidan mai zan sha mai a mota nake tsokalan wani mai sai da mai na ce ku ba ku aikin Allah ne sai ce malam mu ko mu muke aikin Allah nace to ta yaya so ne kawai dan masa wa'azi haka na dan masa dan barkwanci haka sauran su sai bani wata kissa da ya kamata ku ji wannan kissan ku san halin da mutane suke ciki suna bukatar taimako ni ban san shi ba ban taba ganin sa ba sai ranar da ganshi sai ce ai malam bari in gaya maka a nan gurin wata rana satin da ya wuce wani dattijo ya taho da wani tsohon babur lifan da shi da wani dan uwansa wani dattijo kauye za su yi ko dai ta'aziyya ko wani abu a babur ya ce dattawa ne tsofaffi ya ce da ya zo kan famfon man sai ce kai ɗana zuba min na ɗari ya ce ba naira ɗari ya ce ka zuba min mana sai da kukan famfo ya danna naira ɗari ya ce wallahi sai wannan dattijan ya sa hannu haka ya laluma ya laluma ya laluma sai ya samo naira 50 sai ya ce wa ɗayan ci komo 50 sai ya sa hannu shi ma ya duba ya samo naira 50 su biyun wannan ya bada 50 wannan ya bada 50 sai suka hada naira 100 sai suka bayar me sai da man nan sai ya ce wallahi sai na ji hawaye sai na ce babar ke kudin ka yace kai ma rike 50 din kai ma rike 50 dinka yace je ka kawai dattijon nan sai ya kasa tafiya daga wurin sai ce dana to ubangiji Allah ya maka albarka yanda ka faranta mana rai Allah ya faranta maka ya buga babur din suka tafi yanzu haka wannan din yana da yaya bila adadin larura ta sa za a hawo shi naira 50 ya dauka ba shi ma bai zai biya naira 100 shi kadai ba sai sun hada su biyu to wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa guda 1000 da shi taimako yana da amfani ko ka daina ganin mutane daga kowaye ka ba shi taimako zai ji dadi akan ko me kuwa ko a bakin titi ne ko ko motar sa ce ta mutu ka zo ka dafa mai ka tura masa sai ya ji dadi wani kuma addu'ar da zai maka daga yi maka wannan addu'a ka gama samun rahmar Allah yanzu wannan dattijan dan Allah ya masa wannan addu'a shi ma bawan Allah dan Allah ya yi da ikhlasi ya yi tunda bai san shi ba bai taba ganin sa kuma ba lallai ya sake addu'a ba duniya ta shi kaga wannan aikin naira 100 da ya dan Allah ya yi to kuma an yi masa addu'a ya ce yanda ka faranta mu Allah ya faranta ma menene Allah ya faranta ba shine Allah ba shi gidan aljanna to wallahi akan abin da bai kai ya kawo sai ka samu rahmar Allah haka ubangiji yake Allah ya sa muna fahimta kowannen mu ya duba me zai iya yi a rayuwa kakka mutu a ce wai an duba littafin ka babu inda kake taimakon wani karka yadda ka mutu dole ya zama kana da shi yau ko ran ka ne ba ce in ka rufe ido zaka tuno ai ka taimakawa ne ai ka taimakawa ne ka taimakawa ne kuma yana muku albishir wallahi duk mutumin da yake taimakon mutane malamai suka ce baya wulakanta a rayuwar shi ko arni ne kuwa kafiri da yake taimaka wa mutane to Allah yakan tsare masa duniyar da ba zai rayu cikin wulakanci da tsoranta ba saboda ya taimake wani wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana kan taimakon bawa matukar bawan nan shi kuma yana kan me taimakon dan uwansa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallama من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكفر عامتهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع بنو النضير وبنو قريظة وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرسا مقدما على القرابة وفرض الله سبحانه وتعالى إزاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان أدن قلي Imam Ibn Kathir ya fasali yake cewa yan uwantaka da Annabi ya kulla tsakanin mutanen Madina da mutanen Makka al-Muhajirun mutanen Makka da al-Ansar mutanen Madina da mu zo mu yi magana akan mutanen Madina da matsayin su da irin taimakon da suka yi wa mutanen Makka dan su suka cinye tutar gaba daya wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alƙawari da mutanen Madina cikin Yahudawa kuma aka rubuta littafi ko aka rubuta takarda tsakanin manzon Allah da su Yahudawa din wannan ya faru ne bayan an kashe Ka'ab bin al-Ashraf kamar yadda Imam Abu Dawud ya kawo a cikin sunan ɗinsa Allah masa rahama riwayar Shu'aib daga Zuhri daga Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik lokacin da aka kashe Ka'ab ibn al-Ashraf Yahudawa da mushrikai sun tsorita shi babban ba Yahudi ne makiyin Allah so da Yahudu da sauran mushrikai suka firgita suka tsorita suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce yanzu ga dan uwanmu an kashe shi an zo an kashe mana dan uwa an raba mu da dan uwa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai tunatar da su yana ce da su kun san cewa yana ce kaza yana kaza yana kaza abubuwa irin na batanci ga addini batanci ga musulunci sai ce to idan kuna son zaman lafiya da ni da ku ku zo a rubuta takarda ta yarjejeniya kar ku sake ce mana kaza 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 da sauran su maganganu na batanci ga musulunci da addini gaba daya to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka rubuta wannan takarda a ainihin wato a wannan lokaci tsakanin sa da Yahudawa shine na Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu to har aka kawo lokacin da wa aslama haburuhum Abdullah bin Salam babban malamin su Abdullah bin Salam mun taba karanta kissar sa da ku shi ma ya musulunta Allah ya masa arziki da samun musulunci Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito kissar musulunta Abdullah bin Salam mun karanta da ku anan wanda yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo zai musulunta yace da Allah ka kai wa mutane bayani tukunna ya nuna gamsuwar sa da musulunci da Annabi yace amma bari a gwada mutanen nan ya kuya a cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kira manyan manyan Yahudawan nan aka tambaye su ya labarin wani wani da wani da labarin wani ka Abdullah bin Salam a cikin kuska ce tab ai wannan shugaban mu ne babban mu ne ai malamin mu ne mutumin kirki mai addini mai kaza malamin su ne Yahudawan kenan shikenan sai annabi ya ce da su to yaya kuke ganin in aka ce ya musulunta sai suka ce subhanallah ai ba zai taba yiwa ba ai ya ma za a yi a ce musulunta ai ba zai musulunta ba ai annabi ya fada suka fada ya fada suka fada kawai sai shi wannan Abdullahi bin Salam din kawai sai ya fito yana fitowa ya miƙe sai ya ce to ina shaida muku na karbi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah take hudana suka ce ai wannan shine mafi sharri a cikin mu dan gidan mafi sharri a cikin mu mugu kenan wannan yahud kenan ya talawwanu yanzu sai su canja fa sauran su to da yawa daga cikin mafi rinjayen cikin yahuda a lokacin da suka kafirce shine kafara ammatu kabilu guda uku ne a Madina na Yahudawa a rike su manya-manyan kabilun Yahuda a Madina guda uku ne Banu Qainuqa'a ɗaya kenan da Banu Nadir biyu kenan da Banu Quraiza waɗannan su ne manya-manyan kabilu na Yahudawa a Madina to wannan kenan bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga yadda musulmi suke zama a Madina ga ƴan uwansu sun yi hijira sun baro bani sunansa Makka sun zo suna buƙatar taimako da agaji suna cikin wani hali shi yace akhar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar sai annabi ya kulle ƴan uwantaka da abokantaka tsakanin mutanen Makka da na Madina kai saboda wannan ƴan uwantakan da annabi ya kulla tsakanin su wallahi har gado suke ci mala gado annabi ya sa a farkon musulunci dan uwanka abokinka da annabi ya hada kuna ƴan uwantaka idan ka mutu sai ya ci gadon ka koda babu jini saboda tsabar muhimmancin ƴan uwantaka din wanda wannan gadon da annabi ya tabbatar musu an gabatar da shi sama da gado da dangantaka na jini ta dalilin wannan hali da ake ciki na buƙatar taimako saboda halin da sahabbai suke ciki na gajiya da rashi shine dalilin da yasa Allah ya farlanta zakka idan an tambaye ka me yasa Allah ya farlanta zakka wisdom dalilin da yasa aka farlanta zakka a Madina dan saboda a sa su masu hali duk shekara su rinka fitar da wani kasan Allah cikin abinda Allah din ya basu a bawa talakawa tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim ana karba daga mawadatansu sai a miƙa wa talakawan cikin su rifqan bi fuqara'il muhajirin an farlanta zakka ne dan a sauƙaƙa a tausasa wa talakawan al-muhajirun da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina bayan wancan yankuntakan da Allah ya kulla ta harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah din yace kuma a bayar da zakka dan me dan a rage talauci tsakanin bayin Allah ita zakkan nan daga cikin manufofinta tabbatar da yankuntaka duk wanda yake baka zakka zaka ji kana son sa duk wanda yake baka zakka wallahi insha Allah ne ba butuli ne kai ba zaka kare masa dukiyarsa duk wanda yake baka zakka in ya kwanta a asibiti zaka je ka gaishe shi saboda yana baka duk wanda yake baka zakka idan yazo neman taimako a matsayin sa na makoci take zaka je ka ce kaza duk wanda yake baka zakka idan ya mutu zaka je jana'izar sa duk wanda yake baka zakka in dan sa ya shiga wani hali na kaza zaka taimaka musu ashe kaga zakkan nan tana sa talakawa su so masu kudi amma me yasa masu kudin ba sa son cire zakkar a cikin ba abinda Allah ya hore maka da kudi zaka kasance kashi 40 ne kashi 40 sai ka bada daya barin mana dalla dalla billa billa yanzu ka mutum yana da naira miliyan 40 zakkarsa a shekara gaba ɗaya naira miliyan ɗaya karafkacin abin da ka mallaka ne za ka tare shi ka buga da kalkuleta kashi 40 sai ka ɗauki kashi ɗaya a yanzu zakkan nan ma dukiyar mutum ba ta zama mutuwa zai ba da zakka sai ta kai sama da naira miliyan ɗaya da wani duk kuɗin da yake ƙasa da haka ba za ka ba da zakkar haka idan ka zo na dabbobi ka zo na tumaki ka zo na awaki na raƙuma abun yana da sauƙi ƙwarai da gaske amma shaidan sai ya maida shi mai wahala mai wahala galibin manya-manyan masu kuɗin nan ina gaya muku faɗa da babban baki da wasanni manya-manyan wallahi ba sa cire zakka talakawan ne miskinai suke cirewa miskinai a cikin masu kuɗin masu ƙaramin kuɗi wani ya zare ya duba zakkarsa zakkarsa kawai ta kai miliyan 500 miliyan 500 da duk wannan cire ta daga cikin kudi na ba wasu yace a mai da ita ba zai iya ba saboda bai da wannan karfin imanin ko baya zuwa inda za a gasa masa imanin sai ji yana da caji sosai bai da alaka da shi to daga cikin manufan zakka ke masu hali sai ku dinga tausasa wa talakawa ku ba su kuma an zo ba da zakka yana ba yana da kyau a ba da mai dan maiƙo ba wai a je a baka abin da zaka yi ta rikici da masu kayan miya ba a baka mai ƙarfi mai dan dama dama da kai kanka zaka dade kana cin moriya haka ake so kuma ya kamata masu kudi su sani fa kudin zakka ba kudin ku bane akwai wanda suke wayo in sun cire sai su je su bude wani business din da shi akwai wanda suke wayo sai mutum ya fidda zakka sai ya je sai ya motar tona rijiya sai ya rinka zuwa ana tona rijiya in an tona rijiya sai a rinka maka discount $200,000 za a tona ma rijiya to saboda na zakka ne sai ce ka bada $170,000 amma rage 30 wai wannan 30 din a matsayin zakka ce akwai masu sayan motar haya sai ya sa ta a tasha wai ai gashi ya taimaki mutane ya sama wasu aiki idan ana biyan naira $2,500 shi a mota sai ce a rinka karban $2,300 wai Allah za a gaya wa ya za a yi amfani da zakkar akwai wanda kuma zuwa yake ya ajiye su a banki ya ajiye bare bayar ba lokaci ya bai bayar ba duk wanda ya zo neman taimako matarsa za ta mutu tana asibiti ya ɗauko $5,000 ya bashi sai ya ce ya rubuta wannan an zo neman taimako na masallaci MP sabilillahi nan sun zo masu takura wa mutane shikenan sai ya dauki $50,000 sai ya dauka ba kai ka dauka a cikin kudin sa ne ya bayar amma kudin zakka ne haka suke raba zakar. Akwai wanda kuma yake tattare zakar sai ya rinka bawa yaransa na kasuwa, yana biyan su aikin da suka yi masa da kudin zakka. Haramun wallahi. Bari ni bayani. Shi wanda ka dauke shi ka sa shi a shagonka yana maka aiki, ma'aikaci ne, yana da haƙƙin ka biya shi kudin zaman da yake maka a shago, ko dai ka sa masa albashi ka sallame shi, ko kuma ka rinka bashi kudin abinci in an zo shekara ko wata shida a buga lissafi abinda aka samu na riba, kace kana da percentage kaza. Dole kuma sai an ambata percentage din, ba wai kawai riba ido za ka yi kace kaza zan bashi ba, dan aiki yake maka ko da kukanin ka ne, inda ganin ka ai bari ci gadan ka ba in kana da yaya, ba ka zo ka bautar da shi ka kare rayuwarsa kawai yana ta mahidima. Akwai wanda yana karkashin wani shekara 20 a kasuwa, shekara 20 din nan baya shi bai je makarantar boko ba, bai gina gidan kansa ba, bai da komai, kullun kawai zuwa yake kawai in yaje kasuwa a bashi dubu daya. Ya za ka yi karayi da wannan? Shi kuma ana tara mai dukiya, to wannan duk ba shi ne damuwar ba. To wai waɗannan manya-manya masu kuɗi masu taimako kenan da ake gani yanzu a garin nan, shi ne idan ya zo shekararsa za a ba da zakka, alfarma ce yaran shagonka kana ba shi zakka, kana ba shi zakka wai a maimakon kuɗin aikin da yake maka sai ka ba shi zakka. To yanzu in tambaye ku anan, wanda bai masa aikin ba, ba yana ba shi zakka ba? Ita zakka ana ce haƙƙin talaka ne. To kaga yanzu nan ya ba shi zakka, ya biya shi haƙƙinsa na talaka tunda mabukaci ne kuma na kusa da shi ne, amma bai biya shi kuɗin gumin da ya masa aiki ba. Sannan kuma idan ka dada dubawa kenan ya yi amfani da kuɗin zakka, ya yi biya bukatarsa. Ya kamata a ce bayan ya ware naira miliyan 5 zai bayar da zakka, to kuma akwai haƙƙin waɗannan yara nashi wataƙila naira miliyan 2 ko miliyan 3 da zai biya su. To kaga sai yi dabara, damun wannan kudin zakkan ai dole ya cire su, ko ba ka bane ba? To ya bautar da wannan, maimakon ya je kai wani wuri, to sai ya dauka sai ya bawa yaron sa na kasuwa, shikenan ya sallame shi. Wallahi tallahi haramun kuke ci, kuma wallahi sai kun biya a kiyama. Wannan wani abu ne ma ta ummu bil balwa, kusan galiban yawanci mutane haka suke yi, da wanda lissafin ma ba a yi ba, kuna kawai sai a dauke yaro an dauke shi an masa alfarma kawai, lissafin ma ba a yi ba. Kana magana sai a ce in baka yadda da rufin asirin da kake cin kullum, kana zuwa a baka 500 ana baka, baka yadda da wannan baka tafi. Shi kana tara masa dukiya, kana tara sai yayansa sun taso, sai a sallame ka kai, sai ya shigar da yayansa, kai kuma ka kare shekarunka kana masa wuka. Haza zulm, wannan zalunci ne. Allah ya gyara mana halin mu. Kenan manufar zakka shine a tausasa wa mutane, a agaza musu. Haka Ibn Hazm yayi bayani a cikin littafin tarihinsa, kuma sauran manya-manyan wato cikin malamai magabata Allah musu rahama. To anan gurin ya koyi wani dangane da wannan yankwantaka. Malaman sirra suke cewa yankwantakan nan da manzon Allah ya kulla tsakanin sahabbai shine abu na farko da annabi ya yi amfani da shi wajen samar da ƙarfi a cikin gida. Ku ji kuna son junanku, ba za ku taɓa samun nasara ba in wannan baya son wannan, wannan baya son wannan. Idan ɓangaren masu kuɗi suna rayuwa ne su kaɗai, sai suye suye su. Talakawa ma suna rayuwa ne suye suye su. Babu alaƙa a tsakanin masu hali da talakawa, to akwai damuwa. Wata ran za a zo gidan wani ana harbinsa, ana dukansa, ana barna da iyalinsa, duk makotansa ba wanda zai fito, saboda baya taimaka musu. Kuma idan kun lura yanzu rayuwar yadda ake yin ta, kusan an ɗauko wannan hanyar, wanda yake da hali to yana alaka ne da ƴan uwansa masu hali. Ku kula, ko ɗaurin aure ne, ɗaurin aure idan na mai maiƙo ne, mai hali ne, to za ka ga ɗan adam da mota iya ganin ka. Wani ma wallahi tallahi ba a gayyace shi ba, amma tun da alajiwani ne zai aure, ko ƴar alajiwani ko ɗan alajiwani, wallahi sai ya yi ƙoƙari ya je a gan shi a wurin,
ace shi ma yana da alaka da alhaji wani sannan ya je kokarin kai kansa shi dai alhaji wani ya ganshi ba Allah a cikin al'amuran mutane amma in talaka ne miskini ne to sai ka lura da waɗanda duk suka halarci daurin aure irin sa ne ɗan uwansa kaga wannan fasl ne tam wato rabewa ne cikakken rabewa tsakanin wato bangaren masu hali da bangaren masu mai talakawa idan an zo bangaren sarakuna duk abin da ya shafi harkar sarakuna ne za a yi to za ka ga ƴan uwansu ne suke ta zuwa sarakuna masu mulki irinsu talaka bai da kofa wata kila in ya zo makoransa ma za a yi ko walima ce ake yi idan ta aure ne masu maiƙo ne suke yi to akwai wanda hauka ko hauka kai baka isa ma ka je wannan wurin ba daman ma ba ma wanda za ka ga ya shiga wurin da kafa duk wanda ya shiga wannan wurin walimar da mota yake zuwa kuma motar rantsatsiya wanda ko bai da mota to sai dai yana da alfarmar da wani zai dauke shi a motar su shiga ba a shiga da kafa saboda kai mai karamin karfi ne to haka mu'amala ko jana'iza ko mutuwa akai idan talakan unguwa zai mutu sai ga miskinai busassu ke kasassu ƴan uwansa su ne za ka gansu a wurin zaman makokin su masu halin ba za su haka muke rayuwar kuma a hakan ake tafiya kuma ana ganin shi ne daidai to mu yi ƙoƙari mu gyara wannan babu mu'afa babu yankwantaka kenan da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa su aka samu istimrar fi da'awa ila tauhid ci gaba da da'awa akan tauhidi da bin manhaji na alqur'ani aka zo aka gina masallaci da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu wannan yankwantaka din nan fa tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske dan me ba za su iya jin dadi da zaman lafiya tsakanin su ba in ba su taimake junan su ba wannan yankwantaka tsakanin wato musulmi tun farkon da'awar makka tun farkon da'awar annabi a makka ya fara yi kamar yadda nemo mana bayani annabi ya hana su duk abin da zai iya jawo su fushi a tsakanin su manzo Allah ya ce baya su ya ce wala tabaghadu ku daina fushi da junanku kar ku yi fushi kada ku yi iyayya da juna wala tahasadu kada ku yi hasada kada kai talaka da baka da kuɗi ka daina bakin ciki in ka ga mai dan uwanka yayi kuɗi kai ma ba a kyale ka ba dan mutane su ma akwai muguwar hasada kana ganin mutum yana cikin rufin asiri sai ka dinga jin haushin sa ka kawai laifin sa me yasa ya samu rufin asiri kaji sai ka ce babban riga sai maza akai ta zuba masa ba Allah ne bashi ba to dan me zaka yi mai hasada duk abin da zai faɗa saboda baya taimakon ka sai ka zage shi shi bai isa ya faɗi daidai ba kana kiyayya da shi kana fushi da shi in ya zo wucewa ranka a ɓace me yasa ya samu rufin asiri me yasa gidansa ya fi naka me yasa motarsa ta fita ka me yasa yayansa suna cikin ni'ima sama da naka yayan me yasa shagonsa ya fi naka me yasa ya fi ka da kaza haka ɗabi'armu da halinmu take da ƙazanta a cikin zukatanmu kuma ba za mu taɓa cin nasara ba idan ba mu kori wannan hasadar ba ita hasada dama abinda ake nufi da shi ne tamanni zawalu ni'matil ghaib kai burin wata ni'ima da Allah ya wani ta kauce shi din kai wani abin da ya samu Allah ya kwace kai a baka shi ne ma'anar hasada da Allah ya ce kada ku juye baya in an zo yaƙi kada ku juye baya ko kuma kada ɗayan ku ya kauce wannan wannan ya kauce wannan in ka haɗu da ɗan uwanka ka ɓata rai shi ma ya haɗu kai ka ɓata rai haka kuma ɗabi'ar mu take yanzu nan za ga mutum kai ba faɗa ku taɓa yi da shi ba ba cacar baki ku kai da shi ba ba neman aure ya haɗa ku ka da shi ko ya kada kai ba wallahi haka ku ga mutum baya kula ka baya yana jin haushin ka dan yau gana shi ai ni wannan na tsani shi da mu aslan ni da mun na tsani su bana san sa haka zaka yi saboda jahili ne shi me ya kai ka tana cewa ka kuma ina ruwan ka da shi cefanan sa baya hannunka ko baka wani baka da wata alaka da shi illa alislam zaka ko wuri kake zo ne shi bai zo na kuma ko sallama yake shi bai ma sallama ba haka kawai akwai wata damuwa da take damunsa a zuciya yana ta dakwanka an shiga uku Allah kiyaye mu Allah kiyaye Allah ka raba mu da dabban wasu a cikin zuciya wahala ne ka sa a ranka kana jin haushin wani haka kana ta kullun ka tuno shi ran ka ya baci ka shiga uku ke rayuwar ka normal ba ruwanka da kowa alakar ka al-islam assalamu alaikum assalamu alaikum in ya mallaki ban taba sama yaje nasa ne ina ruwanka kai ma kana rayuwa iya yadda Allah ya ga dama kuma kai yadda Allah ne yake ba ruwa kuma shine yake hana to me na fara shi me na fara shi da zarar ka ga yana cikin yalwa ko Allah ya bashi wata daukaka sai ka ji ba ta so to kana da matsala kana da damuwa mallan masifar ta kai ba ta kai gaba yaya suna yi wa iyayensu wannan abu masifar fa ta kai ga uba fa yana yi wa iyayensa hasada ai mallan wata kazantar idan aka gaya maka ba ta da dadin ci wallahi me yasa ya samu kaza to yau idan uba yayi wa da ko da yayi wa uba ai sai dai mu dora hannu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me maganin hasada kai wa kanka tsari a rayuwarka ba ruwanka da abinda wani ya mallaka ko me yake da shi baya gabanka ka dauka kawai ajiya ce Allah ba shi wata zai karbe kuma kai yadda cewa kai din kafi shi da wani abu yanda zai ci sha kai ma zaka ci sha ka cika sha'irin naka yanda zai zauna a gida na alfarma kai ma zaka zauna a gida mai alfarma irin naka tunda kai yadda baka jin haushi me yasa Allah ya sa wani ya zama dogo kai gajere me yasa baka ji haushi ba me yasa wani ya zama dogo kai gajere me yasa a gidan ku uwar ku ɗaya uban ku ɗaya Allah ya bawa wani kai bai baka ba me yasa ƴaƴan da ka haifa duka tsawon su bai zama ɗaya ba me yasa ka fasu bai zama ɗaya ba ka yadda da wannan wai ai haka Allah ya yi to wancan din ma haka Allah ya yi ko ba taɓa rayuwa a ce kowa mai mulki ba ne ba bai zai yi ba ba a taɓa rayuwa kuma a ce kowa yana da wadata ba bai zai yi ba in ba ka wadata ba ta da amfani to sai ka gode wa Allah kana cikin layin da Ubangiji ya ga ya fi dacewa gare ka nawa ne aka ba su duke suka kafuce nawa ne aka ba su duke duke ta zama ita ce sababin shigan su jahannama so wannan shine maganin hasara yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama yan uwan juna bayin Allah yace kuma bai halatta ba musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi sama da kwana uku me ya kaurace ka ki kulashi ka haɗu da shi ka ƙi masa magana an masa rasuwa ka ƙi masa ta'aziyya kawai ka ji ba ka san sa haka kawai to kana cikin damuwa ana samun aljanna da tsarkin zuciya wani sahabi ya zo cikin sahabbai annabi ya nuna shi zai shigo kafin ya shigo haka shi bai sani ba sai manzo Allah ya ce yanzu nan akwai wani bawan Allah da zai shigo ya ce yanzu nan wani bawan Allah zai shigo duk wanda ya shigo nan to ina shaida muku cewa dan aljanna ne kawai ya shigo ana zaune sai ga wani misali bawan Allah miskini talaka ya shigo da ya shigo ma sai zauna a gefe shi ma yana dan sauraron karatu sai sabai ana ta waiwaya ana duba shi da kusan shi suna duba shi aka tashi sallah aka gama duk abin da ana ta kallon sa shi dai annabi bai gaya masa ba su kuma su ma suka yi ta kallon suna mamaki to wannan shi kuma yake yi annabi ce dan aljanna sai bayan ya fita wani ya ce kai ni dai gaskiya ni fa sai na bi mutumin na tambaye shi ya ce bawan Allah da Allah na so ga wance da kai zan bi ka gidanka ya ce bismillah ya ce ko zan za ka bani dama in kwana a gidanka ya ce bismillah a madina ya bi shi gida ya ga da ya koma gida sai tafi gonarsa wajen dabbobinsa ya ba su abinci ya kula da su ya tsabtace jikinsu shi ta ya tatsi nono in ya zo zai dawo gawa iyalinsa ya zo ya kwanta da shi gida ɗaya ya ce yana kwakwansa ya ga zai tashi tsakar dare ne yana sallah ya ga wallahi bai tashi ba kawai sai dab da asuba ya miƙe ya yi alwala ya ce bai tashi mutum masallaci suka tafi haka ya yi yan kwanaki da shi ya auna mutumin nan ya ga shi bai ga wata ibada da yake yi guda ɗaya ba da ya zo za su yi sallama ya ce bawan Allah ni nazo ne in tambaye ka don Allah wata rana annabi ne zaka shigo yace mana kai dan aljanna ne muke mamaki shine na biyo ka in ga wace irin ibada kake kai ku da ka samu wannan falala da annabi ya fade ka baka nan sai ce ni yace kwarai kuwa yayi shiru yace to ni ne ba wani yawan sallah ne da ni ba wani yawan karatun qur'ani bane da ni kaga ashe ashe akwai abin da ake samun aljanna da shi ba yawan karatu ba yawan sallah ba mu'amala sai ce to ni dai ina da wata dabi'a guda daya tunda nake kullun zan kwanta bacci nakan yi tunani bana yadda na kwana da wani a raina ce ina gaba da wani kuma nakan daga hannu ce ya ubangiji duk wanda ya muna namun na yafe masa ni ma ka yafe yace alƙawari ne wannan na faɗa ba zan taɓa rike wani a zuciyata ba yanzu haka muke kai da matarka sai ka rike ta shekara guda ina fafanki haushinki nake ji da ban na kyale ki ne matarka baka abinci ta yi wa ƴaƴanka abinci ta yi maka hidima ta maka komai kuna zaune wani ma sai ya ɗebe shekaru kukula ta baya tsakaninsa da ita in tana buƙatar wani abu ta rubuta mai a takarda wallahi suna nan bila adadi wani sai ya ɗauke wa matarsa wuta sati biyu ko magana ko sallamar musulunci ta zo ta ce ina kwana bakinsa ko motsawa baya ko mutum ya yi wa ɗansa haka to yanzu wanda ya yi a gidansa wannan akwai mamaki don ya yi da maƙocinsa na gida ko na kasuwa akwai mamaki to bawan Allah da sai ce to ku lalle wannan shi ne ya ɗauki darasi ba abu mai wahala a rayuwa irin ka riƙe wani a zuciyarka baƙin ciki hawan jini sai ya kama ka saboda damuwa da lamarin wani wani ciwon hawan jini yana samunsa ne ba wai matsalar kankansa ba tsabar tunanin wane ya wuce ni tsabar tunanin me yasa wane yake kaza me yasa Allah ya ɗaukaka wane me yasa kaza da sauransu ji ake min fatawa wani dan uwa yake gaya min cewa wai wasu malamai ne a wani ƙauye suna gaba na kawo wuka malami malami ko fada gaba me sababi wai daliban wasu ɗaya daga cikin malaman ne dalibansu sai suka tattare wasu da yawa daga cikin daliban sai suka koma suna jin karatun dai malamin bai ji haushin daliban ba sai ya dawo yake gaba da malamin me yasa dalibansa za su tare su koma wajen abin kuma fa motar haya ne in ka zo baya kaza ko kika ta maka ba ra'ayi ne ai to yanzu wanda yake kiran mutane ya ce su bi Allah yake da irin wannan dabi'a ai kaga ina jin wannan direban zai iya jefa su cikin rani akwai damuwa mu gyara halinmu akwai wanda yake da uwarsa ba sa ga maciji uwarsa ce akwai wanda yake da yayansa uwa ɗaya uba ɗaya a ni ma na masa magana ba ruwana da shi kudinsa na banza shi ne ma akwai ɗan iska ma irinsa ma ni ina ba kuma uwarsa ɗaya uban sai wallahi yanzu ba za ka je ɗaunan aurensa ba ya ce wallahi in a makara aka kawo shi wallahi tallahi baran ji ba na ruwana da shi da muka zo haihuwa tare aka haife mu ne sai da ya zo ni ma na zo in ya isa ya mai da ni halin mu ba kyau kun fahimci wannan alqur'ani ya tabbatar da yan uwantaka wa tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu kakku rarraba kishiyar yan uwantaka ne waskuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum ku tuna ni'imar Allah akan ku da fa makiya ne ku fada addinin wannan ya sha bamban da wannan ra'ayin wannan ya sha bamban ba musulunci akai ta fada Allah ya hada tsakanin ku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zamanto ku wayi gari da ni'imar Allah kuka zamanto yan uwa wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance a gabar wuta shafa hufra gaba ta wutar jahannama fa anqadhakum minha Allah ya tsamo ku daga wannan gabar ko daga wannan mutar kaman ma kun fada ne saboda kuna gaba da kiyayya كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كمر الله كمر حكى الله يكي بينا مكو آيوين زدنكو سامو شريع وألف بين قلوبكم شيء حدا كان زكاة تنكو أشكي سورة الأنفال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الله يكي دا ذاك تيد أبندك يشكين أسا قبعد والله بذاك إيا حدا كان زكاة تنسو ولكن الله ألف بينهم الله ني هدا سو الله ني هدا سو إنه عزيز حكيم ya ku yan uwana musulmi da yawa daga cikin malamai sun yi ta rubutu masu tarin yawa akan wannan babi na yan kwantaka tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka faɗa manzon Allah yayi wannan tun a Makka kar ka dauka sai a Madina kasan abin da ya shahara yan kwantaka din tsakanin mutanen Makka da Madina a Madina ne a'a tun a Makka annabi yayi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijra kafin ay hijra wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga babin misali ya kulle yan uwantaka tsakanin Hamza da Zaid bin Haritha a Makka ya kulle yan uwantaka tsakanin Abi Bakar da Umar tun a Makka yace ku yan uwan juna ne ya kulle yan uwantaka tsakanin Usman bin Affan da Abdurrahman ibn Auf su biyu sannan da abokantaka tsakanin Zubair bin Al-Awwam da Abdullah ibn Mas'ud sannan kuma yayi tsakanin Ubaida ibn al-Harith da Bilal al-Habashi Ubaida da Bilal Mus'ab ibn Umair shi kuma da Sa'd ibn Abi Waqqas Abi Ubaida ibn al-Jarrah aka hada shi da Salim Maula Abi Hudhaifa Sa'id bin Zaid ibn Amr ibn Nufail aka hada shi da Talha ibn Ubaidillah sannan kuma aka hada shi da Ali ibn Abi Talib Allah musu rahama da yawa daga cikin malamai sun fitar da darussa masu tarin yawa abun mamaki abun sha'awa inda za a samu lokaci a kakkarta irin yadda kowa ya ainihin wato taimaka wa dan uwansa hadisi yazo daga Abdullahi dan Umar yace akha rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina abubakar wa umar wa baina talha wa zubair wa baina abdurrahman ibn auf wa usman Abdullahi dan Abbas shi ma yace akha nabiyyu baina zubair wa ibn mas'ud wa zubair da Abdullahi dan mas'ud ابن القيم الله يمسر رحمه دا امام ابن كثير a cikin wasu daga cikin maganganun su ko da za ku ci karo da su suna faɗa cewa ba a samu yan uwantaka a makka ba tsakanin mutanen makka kamar yadda ibn القيم ya faɗa amma abin da ya tabbata akwai din a madina kuma abin da ya faru shine manzon Allah da ya ga almuhajiruna sun shigo cikin gajiya da talauci mutum babban mai kudi ne ya baro gonakinsa ya baro shagunansa ya baro ragumansa da yake dora kaya ya tafi Sham kasuwanci matarsa ya gagara ta hore ta malam mutum ya zo daga shi sai rigar jikinsa ko tsumman da ke jikinsa ya ga talaucin ya yi yawa ya ce to wannan mutane sun baro duk abin da suke yi ne sun zo wajena don yadda da imani da abin da nake kira to ni kuma ni ce muku zan iya musu annabi ya duba ya ga shi bai da kudin da zai ba su bai da gonar da zai ba su bai da shagon da zai ba su sai ya ce to bari yayi musu dabarar da za su amfana da yan uwansu zama yayi list wane 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 dauki wane 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 abokananka ne kuna tare ban so in ga ko rabu abincin gidanka abincin gidansa kenan yace dama tun a jahiliya ma ai kuna taimakon juna ballantana kuma zuwa musulunci su yi samun musu da al-ikha'ul kamil yan kwantaka cikakken yan kwantaka kuma Allah ya taimake su abun ya narke a jikin su suka cire gaba suka cire kiyayya suka cire hasada basu damu da launi ba basu damu da wadata ba wani baya cewa ai da wannan mai kudi ne yanzu kuma yanzu zai ma zai zo abin da ina ba ai a aikace akai ba da lafazi ba a aikace akai ba da lafazi ba babu dangantaka na jini mu yau ku lura dan Allah ɗan uwana yayanka sai ya mutu ya bar yaya da mata wallahi malam sai ya zo abu ana bin mutum ana cewa dan Allah wani ga yayan nan uwanka ne ya mutu Allah ya kaddara mai mutuwa hadari ya bai shirya ba ka taimaka ka hada su da yayan
a wallahi ni ma nauyi ya mun yawa ni ma zai yayan nan ina zan kai su
ba zai dauka ba ko kuma ka shirya zaka yi matarka ta hana ka shirya zaka yi matarka ta hana wani ya dauko yaron ya kawo tace to ba ni zan yi mai abinci ba ba ni zan masa kaza ba tace to wallahi ba gidan nan ba ka duba kuma mata da samun wuri ka dauko mace fa ka aure ta cinta da shanta suturarta bukatunta watakila hadda na ƴan uwanta wai ka bada umarni a gidanka kuma tace ba za ta yi ba ta hana ka taimakon dan uwanka ka bashi da yunwa galiban yau matan wannan zamanin haka suke dan uwanka na jini tana bakin cikin ka taimake shi to yaya za ta bari ka dauko wani na gefe muna zaune da mutum fa a cikin unguwa fa ana zama mutunci da shi Allah zai kaddara masa mutuwa irin fujia din nan mai karamin karfi ne ya fadi ya mutu ya bar matansa ya bar yayansa a rasu yanda za a yi da su ba za a aure matan ba saboda bai da kuɗi haka matan nan za su zo kaga an rarraba su wacce ta tafi ƙauyen su wacce ta tafi garin su ita ma idan ta je danginta sai su ce to fa ba za ki nemo mana ƴaƴa ki kawo mana gidanmu ba ki mai da su gidan iyayensu ubansu ya mutu sai a ce a kai su gidan kakansu shi ma kakan ya ce wallahi nauyi ya masa yawa wannan fa yana faruwa ne ina gaya muku ba wai ya faru ba yana kan faruwa ne duk mutumin da ya kuskure Allah ya kaddara masa mutuwa ba shi da hali to ƴaƴansa sai dai addu'a za su iya tozarta nesa ba kusa ba wani ma ƴan mata ne ya bari sun kai munzalin aure tab annan kan gudu a yi ƴan uwa saboda duk wanda ya dauke ta yana tunanin cewa shi ba zai mata kayan aure shi zai mata kaza to ba a yi ƴan uwana galiban da wahala ka ga mutum ya debo ƴaƴan uwansa ya aje sai ka dan daga cikin su dan uwanka na jini baka iya masa ba to ya zaka iya kai wani kai hakuri duk waɗannan wasu cututtuka ne da suke cikin mu muna tare da su yau da gobe ina gaya maka wannan watakila wannan din zai iya biyowa ta kanka kaninka zai iya mutuwa ya bar maka yaya sai a debe su wancan a kai su Gwarzo wancan a kai su Kaduna wancan a aje su a unguwa wancan a tura su kaza kaga ƴaƴan an raba su kansu ɗaya amma laifinsu ubansu ya mutu wasu idan sun rabu har abada ba za su sake haɗuwa ba kuma a zamantakewa mu ba mu iya tsayawa mu tanadi wani gida na marayu da za mu rinka taimaka ba ko da ba mu ajiye su a gidanmu ba yanzu kamar a nan unguwar Gadon Kaya a ce a yi ƙoƙari masu hali su yi ƙoƙari a yi tunani a samar da wani babban gida katafari na waƙafi a ce duk a kewayen Gadon Kaya na duk uban da ya mutu mai ƙaramin ƙarfi ba wai mai hali ba mai ƙaramin ƙarfi da ya mutu ya bar ƴaƴa to a kawo ƴaƴan ajiye su a za a ɗauki nauyin karatunsu a sa mata masu kula da su a sa malamai su rinka karantar da su a yi musu duk abin da ya kamata a musu na gata in na ga dama ma sai in ce maka duk garin nan karab kacab duk garin duk manyan gidajen garin da wahala ka samu wani katafaren gida babba da aka ware shi aka yi masa wannan tsarin kamar yadda ake a sauran ƙasashe idan ka mutu ka bar ƴaƴanka ba su da wulakanci ba su gatan da za su samu waya kana raye za a ɗauke su ba su ɗakin kwana ga masu ci da su abinci da safe da rana a kai su makarantu na kima kuma sun yi dabaru sun ƙulla alaƙa da makarantu cewa idan an yi mutuwa su ko makarantu za su rinka ba da admission kyauta za su rinka ba su bar musu yafi musu kuɗin makaranta wani kuma aikinsa ne kawai in ya tashi bayan da zakka yana bayarwa a sai musu abinci na shekara a garin nan akwai wannan gida ka taɓa tunawa ɗaiɗai ku ana yi ƴan ƙungiyoyi haka amma bai da wani tasiri kaɗan ne bai da yawa amma akwai wannan gida amma ka san cewa akwai mai gida bai san iya adadin gidajen da ya mallaka ba kuma baya iya tafiya kafar ta mutu baya iya tafiya gidan ma yaje ganshi ma bai zai iya zuwa motar baya iya tuka ta yaji dadin mota ya tuka baya iya yi abinci kuma ba kowanne yake iya ci ba ga dukiya Allah ya tara masa amma ya toshe masa kwakwalwa ba zai iya yin aikin alheri ba wata kila kudin naman ba ta hanyar alheri aka same su ba yan wana babu mu'aka din nan yana da muhimmanci shi sa muka dan fada da bayani akai fatan mu Allah ubangiji ya sa mana albarka ya amfana da mu insha Allah karo na gaban mun zo zamu tashi zamu fara bayani ne akan ya gubukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji da sunan nakin su da shekarun da aka yi da abubuwan da suka faru insha Allah anan ya kamata mu dakata abin da muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wannan karatun nasira daga yau mun rufe shi sai bayan Ramadan wannan nasira Bukhari da Muslim shi ma mun yi gobara ci bi to shi ma mun rufe sai kuma Ramadan ta wuce insha Allah sai a Shawwal in muna da rai da lafiya kenan gobe za mu yi karatu da ci bi daga nan kuma mun yi fatiha insha Allah sai Allah ya dada hada mu abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته